sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 13 ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kana ta kora wasu sojojin kasar Russia zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Jaridar New York Times ta bayar da rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata da neman bayani game da kokarin da tsohon shugaban kasa Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020. Kana a yau Talata aka rantsar da William Ruto a matsayin shugaban kasar Kenya bayan da ya samu nasarar lashe zabe da aka yi ta kai ruwa rana, ko da yake an kammala shi cikin lumana.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar wanzar da tsaro a jihar Plateau da wasu sassan jihohin Kaduna da Bauchi ta jaddada aniyarta na wanzar da zaman lafiya a yankunan. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto akan yadda matsin tattalin arziki a Najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar mutane da yawa.
Wanda ke iya cin abinci so uku yanzu ya dawo so biyu, wanda ke ci so biyu yanzu ya dawo so daya, wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu ya yi da gaske zai samu dan tamariri ko awara.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kana ta kora wasu sojojin kasar Russia zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Bayan watanni da sojojin Kyiv da na Moscow suka kwashe suna samun nasara da aka san haka, shugabannin Ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare ga al'umman kasar a jiya Litinin cewa dakarun kasar sun kwace yanki fiye da murabba'in kilomita 6,000 tun bayan fara kai farmakin a wannan wata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce 'yan kasar Ukraine sun samu gagarumin ci gaba musamman a yankin arewa maso gabas, inda ya nuni da goyon bayan da Amurka da sauran ƙawayenta suke bayarwa da kuma babban jarumtaka da jajircewan sojojin Ukraine da al'umman Ukraine. Jaridar New York Times ta bada rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020. Daga cikin waɗanda aka baiwa sammacin akwai Dan Scavino, tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban kasa, da kuma Bernard Kerik, tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin New York, wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban kasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, wanda ke zama da daddan aminin Trump. Jaridar ta Times ta bada rahoton adadin wasu manyan mashawarta da ƙananan mataimakan tsohon shugaban da su ma suka samu sammacin. Manufar bada sammacin ita ce neman samun bayanai kan yunkurin da bai nasara ba da Trump da abokansa suka yi na murɗe sakamakon zaɓen shekarar 2020 ta hanyar miƙa wasu masu zaɓe na ƙarya daga wasu jihohi. Wasu sammacin kuma za su nemi bayani ne akan ƙungiyar tara kuɗaɗen harkokin siyasa ta Trump ta Save America, wadda Times ɗin ta ce wani sabon shirin bincike ne da ma'aikatan shari'a za ta gudanar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata aka rantsar da William Ruto a matsayin shugaban kasar Kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaben da aka yi ta kai ruwa rana, ko da yake an kammala shi a cikin lumana. Kimanin shugabannin kasashe 20 ne suka halarci bikin rantsar da shi a wani filin wasa na Nairobi mai kujeru 60,000, wanda tuni ya cika makil da 'yan kallo kafin wayewar gari. Yawancinsu sanye da riguna masu launin rawaya na jam'iyyar Ruto tare da ɗaga tutocin Kenya. shahararren dan siyasa wanda ya kasance mataimakin shugaban kasa tun shekarar 2013. Ruto ya doke abokin hamayyarsa Raila Odinga, wanda shugaba mai barin gado Uhuru Kenyatta ke marawa baya da kasa da kashi 2 cikin 100. Yanzu haka yana shirin fuskantar wani gagarumin aiki na tafiyar da kasar mai fama da rarrabuwan kawuna da matsalar tsadar rayuwa da kuma fari mai tsanani, inji manazarta. Dan kasuwa mai shekaru 55 a duniya, wanda ya taba sayar da kaji a bakin titi, ya zama shugaban kasa na biyar a tarihin Kenya tun bayan samun yancin kai.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau da wasu sassan jihohin Kaduna da Bauchi ta jaddada aniyarta ta yin duk mai yiwuwa don kare rayuka da dukiyar jama'a da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankunan. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar ta kuma buƙaci haɗin kan al'umma don ba ta sukunin wanzar da ayyukanta da ƙara danƙon zumunci tsakanin soji da farin kaya. Kan haka ne rundunar ta haɗa gwiwa da wata cibiya da ke taimakawa naƙasassu ta Beautiful Gates Handicap Center da ke Jos don tallafawa naƙasassun ta yadda su ma za su ba da gudunmawarsu wajen inganta rayuwarsu da wanzar da tsaro a tsakanin al'umma. Kwamandan rundunar Special Task Force a jihar Plateau, wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos, Manjo Janar Ibrahim Ali, ya ce haƙƙinsu ne su ƙara lafiyar jama'a da dukiyoyinsu.
Dukkanin matakan da ya kamata mu ɗauka, za mu ɗauka don mu ga cewa mun wanzar da zaman lafiya, mun kare al'umma da dukiyoyinsu. A yau insha Allah za mu rabar da kekuna ne guda 220. Bayan haka kuma za mu ba da buhunan shinkafa kamar da kuka gani a can gurin da kuma abinci fure. Wa'inda za a ba wa'innan kekunan mun zabo su ne daga ƙananan hukumomi guda 17 na Plateau State da kuma guda 2 na jihar Bauchi. Wannan abin muna yin shi ne saboda muna so mu ƙara danƙon zumuncin da ke tsakanin al'umma da mu sojoji da muke wannan aikin Operation 7 a Plateau State.
Waɗanda suka amfana da kekunan guragun kuɗaɗe da shinkafa sun yaba da tallafin.
Sunana Idris Suleiman daga karamar hukumar Tafa Balewa. Yadda yake da nakasa in bai da keke ba tamkar shi ne ma bai da lafiya. Kuma da wannan kidan za mu samu nemi ilimi da kuma dogaro da kanmu. Sunana Abdullahi Yusuf Galadima. Ba abin da zan ce wannan bayan Allah da suka ba mu wannan tallafi, sai dai addu'a ta alkhairi da kuma jinjina musu da cike da farin ciki.
Ni Rifkatu daga Gashish, godiya muke musu Allah ya saka musu da alheri, Allah ya kara bude musu fiye da haka.
Shugaban cibiyar Beautiful Gates Handicap Center Mr. Ayuba Gufan, wanda shi ma ke da lalurar gurgunta, ya roƙi waɗanda suka samu tallafin da cewa kada su saida.
Wannan kayan da aka bayar bari mu yi amfani da shi a ta hanya mafi dacewa. A Beautiful Gate mun yarda cewa nakasa ba kasawa bane. Saboda haka wannan kekuna muna son a yi amfani da su wajen tafiyan karatu ko koyon sana'a.
A gefe guda kuma Musa Yusuf Abdullahi da ke zama sakataren kungiyar Voice of Special People a jihar Plateau ya ce mambobinsu na bukatan a ba su ayyukan yi don su tallafa wa rayuwarsu.
In ana ware irin su sell girls, su attendant na restaurants, su caterer, su waye duk muna da mata da suke da bukata na musamman da sun iya irin wannan ayyukan. To ina kira musamman ga irin masu business owners da dan Allah idan za su ba da aiki, ko mutum ɗaya ne mu an janye mana ɗaya daga cikin society mu.
Musa Yusuf Abdullahi kenan, wani mai naƙasa kuma sakataren kungiyar Voice of Special People a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani hari ta sama ya raunata akalla mutum ɗaya a yau Talata a Mekele, babban birnin lardin Tigiri na arewacin ƙasar Habasha, in ji wani jami'in asibiti. Harin na zuwa ne kwanaki biyu bayan da sojojin Tigiri suka ce a shirye suke su tsagaita buɗe wuta da gwamnatin tarayya. Babban jami'in gudanarwa na asibitin Aidar Fera Kibrom Gebrilasi ya ce harin na saman ya afkawa harabar sashen nazarin kasuwanci na jami'ar Mikele da gidan talbijin na Jimitsi Woyani da gwamnatin yankin ke gudanarwa. Ya ambato shaidar wani da ya kawo wani mutum da ya samu rauni a cikin harin. Gitacin Reda mai magana da yawun gwamnatin yankin ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa jirage marasa matuka ne suka kai hari a harabar kasuwancin. Kakakin rundunar sojin Habasha Kanar Gatnet da mai magana da yawun gwamnatin kasar Legasi Tolu ba su ke ufan ba a lokacin da aka nemi jin ta bakin su. Farmakin ta saman dai shine na uku da aka kai a garin Mikele tun bayan barkewar rikicin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa a ƙarshen watan da ya gabata bayan tsagaita bude wuta hannun tsawon watanni biyar. Kowane bangaren daina zargin juna da tada sabon fada. A ƙarshe a yau Talata jama'a suka kai gaisuwar ban girma ga sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a cocin St. Giles da ke Edinburgh, inda mutane da yawa ke jira har cikin dare don samun damar ƙarshe ta ganin akwatin gawar sarauniyar kafin a kai shi London. Jimbiya An za ta raka akwatin gawar sarauniyar zuwa birnin London da yammacin yau Talata. Da farko za a kai gawar sarauniyar zuwa fadar Buckingham, sannan za a mika ta a cikin jerin gwanon jama'a da Sarki Charles zai jagoranta zuwa ɗakin taro na Westminster na ƙarni na 11, inda za a shimfiɗe ta har zuwa tsawon kwanaki hudu. Zaurin zai kasance a buɗe sa'o'i 24 a rana don karɓan baki. Sojojin gidan sarautar ne za su yi tsaronta. Dubun dubatan mutane ne ake sa ran za su yi bulaguro zuwa Westminster don ba da girmamawarsu. Sarki Charles da Gimbiya An da 'yan uwansu Yarima Andrew da Yarima Edward sun gudanar da addu'o'i a ranar Litinin a mujami'ar na St. Giles, inda suka sunkuyar da kawunansu yayin da suke tsaye a ɓangarori hudu na akwatin gawar mahaifiyarsu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahotanninmu. Matsin tattalin arziki a Najeriya ya kawo sauyi sosai a cimakar mutane da yawa, lamarin da ya sa ƙwararru ke ƙara jan hankali a kan cin nau'in abincin da zai iya kawo illa ga lafiyar bil'adama. Wakilin muryar Amurka a Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya duba wannan batu.
Masana kiwon lafiya na gargaɗin cewa sinadaran ƙarin ɗanɗanon abinci da na sha daga kamfanonin Najeriya da ƙasashen waje ka iya kasancewa wata babbar matsala ga lafiyar 'yan ƙasa da ke amfani da waɗannan sinadaran don sauƙi ko kuma araha. Abin tambaya nan shine, me ke janyo hankalin 'yan ƙasa neman irin waɗannan abinci da ake kira da sunan garau-garau? Muhammad Dauda Bello masanin abinci ne, ga abin da yake cewa a kai.
Alalakika abinci garau-garau wani irin nau'in abinci ne wanda akan shirya shi ko ta yaya, kuma ɗan Najeriya yakan samu kansa ya ci wannan abinci garau-garau just domin ya samu ya ji cikinsa ko tumbinsa ya ɗauka, ba tare da sanin illa ko amfanin wannan abinci garau-garau da yake cin nan ba.
Halin matsin rayuwa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa 'yan Najeriya bidar duk wani abincin da zai sa war fada wasu cika ba tare da sun yi la'akari da irin nau'insa ba ko kuma tsaftarsa. Kan hakan ne na tuntuɓi wasu 'yan ƙasar domin jin ra'ayinsu.
Wanda ke iya cin abinci sau uku yanzu ya dawo sau biyu, wanda ke ci sau biyu yanzu ya dawo sau ɗaya, wanda ke cin abinci da nama a baya yanzu ya yi da gaske zai samu ɗan tamariri ko awara ko indomi. Yanzu irin su awara garau-garau na masu tuwo irin mara-mara na kowa biyu-biyu na da yanzu ya dawo naira 50 shi ne yanzu talakawa suka sa a gabansu.
To sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin amfani da nau'in abinci mai ɗauke da sinadaran ɗanɗano bai tsaya ga waɗanda ke waje ko kuma hanya ba, hatta iyalai da ke cikin gida ba a basu baya ba wajen amfani da nau'in abincin. Kamar yadda malama Juwairiya Aliyu da ke ganin Bauchi ta shaida.
Saboda ya danganta da abin da mai gida zai kawo maka, kuma dai ɗanɗanon nan dai shi ne dai a sa ɗan magi a kawo gishiri a sa, kuma yanzu ma yanda yanayi abubuwa suke su kaga yanzu sai dai a sa su farin magin nan shi ne za a sa a cikin abinci. Kaga guda biyu nan onga da farin magi su sun fi tasiri yanzu cikin abinci, muna kuma sa shi ne gaskiya ba mu san illar shi ba ko kuma tasirin shi a jikin ɗan adam.
Daɗin ɗanɗanon abinci a baki da sauƙinsa da kuma arhar sa na daga dalilan da ke jan hankalin wasu 'yan Najeriya yin mu'amala da garau-garau a matsayin cimaka. Sai da kuma anan masanin kayan abinci da ingancinsa Malam Muhammad Bello ya ce sinadaran ƙarin ɗanɗano da ke makare a cikin irin waɗannan abinci yana da haɗari mai yawa.
Akwai illoli kamar ciwon zuciya, ciwon koda, ciwon hanta da hawan jini.
Bisa la'akari da yawan ƙaruwar cututtuka da ke danganta su da nau'in abincin da 'yan ƙasa ke amfani da su. Hakan ya sanya ƙungiyar motsa jiki a Birnin Bauchi mai suna Fiscal Fitness Club suka tanadi na'urori domin an karar da membobinsu yadda za su gujewa fadawa cikin halin kamuwa da cututtuka a sanadiyar yin mu'amala da abinci mai dauke da sinadarin ɗanɗano. Malam Ɗanladi Haske yana daga cikin masu koyar da ayyukan motsa jiki a club din Fiscal Fitness a Bauchi.
Yanzu kamar na hawan jini misali IBP na mutum 77 ne yake bitin a sakansa. To idan kana da BP dama shi BP din nan ya tashi, BP din yana yin hawa ne zai kai irin 80-90. To idan kana exercise nan, to insha Allah ko da BP din ya kai 90-85 ba abin da zai same shi. Muna da skill na gwada nauyi.
Sai dai kuma ala kulli halin, baya ga ayyukan motsa jiki a matsayin kariya daga kamuwa daga cututtuka da ake danganta su ga cin abincin garau-garau, masani kan abinci da ingancinsu Muhammad Dauda Bello ya ce ana samun abinci masu gina jiki, masu sauki da arha da kuma tsafta.
Kamar yanzu misali da zogale ko ka samu rama abin nan in ka kawo gidanka, za a zo gidanka a wanke maka shi. Kabeji za a wanke shi, latas za a wanke shi da ruwan dume da gishiri, domin ganyaye in an dauko su kawai haka yadda waɗannan yan ayamu tsadin nan in sun yin ba a tricin ɗin abu, wato tricin ba a kiyaye lafiyan abin da ake bayarwa. Yanka shi kawai za su yi hannunsu da datti akan layi, akan kuma faranti mai datti, haka za su zuba maka ganyen ayamu tsa duka a zauna yi. To waɗannan abubuwa ɗin nan wallahi suna da illa ga rayuwarmu.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wanda za mu kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawar da wakilin Mahmud Ibrahim Kwaryai da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa JESCO Alhaji Rabiu Khalid kan yadda suke sayarwa da manoma kayayyakin noma a faɗin jihar. Kada na ja ku da nisa ga da ya ci gaban tattaunawar, inda Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka.
Ka ce baya ga taki kuna samar da kayayyakin noma irin su iri da taraktoci da sauran maganin kwari da makamantansu. Wai ina kuke samu waɗannan kayayyaki ne?
Mu a kamfanin JESCO muna mu'amala da manya-manyan kamfanoni, wato duk maganin da za mu saya sai mun tabbatar cewa a wajen wannan manyan kamfani muka saya. Kuma akwai wani abu daya, ba ma sayan maganin lokacin sai kusan wucewa, expiration kenan, sai maganin da yake sabo wanda yake zai iya daukan ma kamar shekara biyu yana aiki, wanda yake mu idan muka saya da mun kayan mu baya da biya. To shine bambancin kayan mu da kayan da zaka je da manomi zai je ya saya a kasuwa can.
Dama can an san Jigawa da manoma da aikin noma da sauransu, amma babban kalubalen baya ga zancen takin nan ne kamfanin ku yake yi wajen ganin cewa watakila manoman Jigawa an wadata su da kayayyakin zamani da za a yi noma cikin sauki da sauri?
To a jihar Jigawa alhamdulillahi mu kamfanin mu yana shigo da na'urorin noma. Kaga kamar a wannan shekara karshen shekara da ta gabata zuwa wannan shekarar mun shigo da traktor kamar guda 60. Akwai kuma kanana ka san idan ka duba babban manomi to kuma sai ka duba karfin karamin manomi to akwai ta hannu wacce muke kiranta power tiller ita ma mun shigo da ita kamar guda 55 wato dama a baya gwamna ya shigo da wannan traktoci kuma an shigo da wannan power tillers to wannan kari ne akai kayayyakin nan da aka shigo da su ita gwamnati ta siya a wajen kamfanin nan ta biya mu ita kuma manomin da yake da sha'awa ta ba da dama ya cike form a karkashin hukumar ba da abun nan ta jihar Jigawa empowerment wato tallafi ko abun nan
tallafin noma
nan mu noma to sai ka cike form idan ka je a kudin traktor din nan zaka bada kamar kashi 20 ka biya kudin ta kashi 20 raguwar kuma kudin za a baraka ka tafi har shekara 3 ka gama biya kamar lamuni ne aka baka a cikin shekara 3 ka biya raguwar kudin nan to haka aka yi kowace na'ura aka kawo haka aka yi kaga mun kawo traktor mun kawo ita wannan ta kananan manoma power tiller mun kawo ainihin wato wai ba wai idan ka gama ma noman baka abun nan ka gama a'a sai muka kawo injin da zai cashe ma kayan thresher bayan thresher din wannan akwai kuma kamar in ka duba bangaren shinkafa akwai ɗan injina na sassaka shinkafa wato a takaice kana yanke daga gonarka ka zo ka sassake kai me wato a takaice ka sa a wannan injin ya cashe ma daga nan sai tukunya wato kananan injinan wannan da muka kawo sai da muka kawo guda 660 za su yi kaza ka yi zabar kayanka za kuma kai na kudi idan kai na kudin nan ma kana ruwa a cikin wata daya ka biya kudin wannan injin to saboda kaga idan ka duba wato an samarwa da matasa aikin yi
da ka ce kun yi fasali a tsarin sayar da taki din can akwai rahoton da ke cewa galibi masu karamin karfi ba sa iya samun takin nan yawanci manoma manyan nan da kuke ta magana su ne da suke zuwa su sai takin nan
kamar yadda na gaya ma a jihar Jigawa alhamdulillahi idan ka duba daga lokacin da muke sai da taki da damuna nan ta fadi zuwa yanzu idan zuwa ake ana sayewa takin wannan ko kuma mai karfi ne yake sayen taki ko kuma mai karfi ne yake zuwa ya kwashe taki da yanzu takin wannan da muka tana da yanzu ya kare a yanzu haka nake gaya ma idan ka je kai a wani stand ma kana zaune za ka ga mai buhu daya yazo ya siya mai buhu biyu yazo ya siya mai buhu uku yazo ya siya straight daga store din wannan idan ya siya sai gona saboda haka kaga maganar karancin taki a jihar Jigawa babu ita kuma makasudin da yasa aka tsara wannan committee din ai saboda ayi maganin kaucewar wannan kayan sai yasa muka sa wannan committee din suna zaune a kofar shago kai idan ka zo zaka saya malamin gona fa ko ina muna da shi idan kai babban manomi ne malamin gona ya san daga cewa kai babban manomi ne saboda haka idan ka duba tsarin mu da muka yi tsari ne wanda yake mai kyau kuma wanda yake ainihin masu amfani da kayan ne suke zuwa suna saya a nan gaba masu muke kamfanin da muke siyo ita kanta su tantan din wannan da dai sauransu tun da dai har mun fara maganar cewa su zo nan Najeriya su zo su kafa mana assembly plant na wannan traktor din
wato cibiyar har hada
cibiyar har hada ita wannan abun
din a
kawo kayayyakin a hada ita just ko ta zama fatila burin mu kenan
ta zama kun hada hannu
mun hada hannu
masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jule Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Akaita Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Aminu Adamu Malamaduri da Umar Babanyaya Saban Gida da Kumal Hassan Hamza Sule Tankarkar daga jihar Jigawa. Waɗanda suka ce hakika rundunar sojojin ƙasarmu Najeriya sun cancanci yabo da jinjinawa akan yadda suke aiki tukuru wajen ganin sun kakkaɓe 'yan ta'adda, don haka ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i domin ci gaba da samun nasara. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya. Sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Saliu Karo Namu da jihar Zamfara da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU. Muna fatan kotu za ta yi adalci ba tare da nuna fifiko akan wani bangare ko jin tsoron kowa ba. Da fatan bangarorin za su mutunta hukuncin da kotun za ta yanke. Muna ce mai sunan baba mai martaba Alhaji Dr. Yahaya Abubakar H. Sunife, muna cikarsa shekaru 70 a rayuwa. Da fatan Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Kana ijaza mani mai martaba cikin ƙoshin lafiya. Wannan sakon ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya. Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin Tarayyar Najeriya cewa yayi salam BOA Hausa. Hakika kashe yan bindiga 30 da kungiyar haɗin gwiwar mafarauta da yan banga suka yi a jihar Taraba yayi daidai. Allah ya ƙara ba ku nasara kan yan bindigar. Amin summa amin. Sai sakon Sale Muhammad Isa Bajoga wanda ya ce salam BOA Hausa. Mun ji gwamnatin Najeriya da wani kamfanin Siemens na Jamus sun kulle yarjejeniyar samar da ingantaccen wutar lantarki. To muna addu'a Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa. Daga ƙarshe muna fatan za mu gani a ƙasa. Wannan sako ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da kuma Adamu Abubakar Bajoga da kuma Sale Muhammad Isa Bajoga. A ƙarshe sai sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura wanda ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Ina kira ga rundunar sojin ƙasa ta Najeriya da su kawo ma 'yan ƙato da gora kayan aiki domin da gaske suke yi wajen dawo da zaman lafiya. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya taimaki masu son kawar da matsalar tsaro a jihar Katsina baki ɗaya.
To madalla, yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam a taƙaice. Ajiyar Litinin ƙasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar. Kana ta kora wasu sojojin ƙasar Rasha zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin ƙasashen biyu. Bayan watanni da sojojin Kyiv da na Moscow suka kwace suna samun nasara da aka san haka, shugabannin Ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare ga al'umman ƙasar a jiya Litinin cewa dakarun ƙasar sun kwace yanki fiye da murabba'in kilomita 6,000 tun bayan fara kai farmakin a wannan wata. Jaridar New York Times ta bada rahoton cewa ma'aikatan shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020. Daga cikin waɗanda aka baiwa sammacin akwai Dan Scavino, tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban ƙasa, da kuma Bernard Kerik, tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin New York, wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, wanda ke zama da daddan aminin Trump. A ƙarshe, a yau Talata aka rantsar da William Ruto a matsayin shugaban ƙasar Kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaɓen da aka yi ta kai ruwa rana, ko da yake an kammala shi a cikin lumana. Kimanin shugabannin ƙasashe 20 ne suka halarci bikin rantsar da shi a wani filin wasa na Nairobi mai kujeru 60,000 wanda tuni ya cika makil da 'yan kallo kafin wayewar gari. Yawancinsu sanye da riguna masu launin rawaya na jam'iyyar Ruto tare da ɗaga tutocin Kenya. Shahararren ɗan siyasan wanda ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2013, Ruto ya doke abokin hamayyarsa Raila Odinga, wanda shugaba mai barin gado Uhuru Kenyatta ke marawa baya da ƙasa da kashi 2%.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniya Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.